أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar 23 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 8 meladiya ta 2012, a wannan majalisi, a wannan masallaci na Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kamar yadda muka saba, da kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu samu ansawa kuna da gaggawa. Tambaya ta farko yana cewa, yana son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa la salata li hadrati ta'am, wato babu sallah lokacin da aka halarto abinci, aka kawo abinci. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin sahihaini, yana cikin Bukhari da Muslim. Kuma abin da yake nunawa shine masallaci ya guje wa dukkan wani abin da zai sa masa, wato zai hana shi khushu'i, zai hana shi nutsuwar zuci yayin da yake sallah. Domin gwargwadon irin nutsuwar da zuciyarka ta yi a cikin sallah, gwargwadon yadda ka halarto ta lokacin da kake sallah, gwargwadon irin ladan da Allah ta'ala zai baka a wannan sallah, gwargwadon yadda aka samu koma baya na wannan khushu'i, gwargwadon yadda mutum ladansa zai ragu. Saboda haka dukkan wani abin da zai shawwasha, zai rikirkita tunanin mai sallah ya riƙa ɗaukan hankalinsa, ana so a ga cewa ya kauce masa. To daga ciki akwai shi kansa abinci, yayin da za a kawo shi kuma mutum yana jin yunwa, yana sha'awar ya ci, to babu shakka hankalinsa ba zai nutsu guri guda ba yayin da yake sallah. Zai riƙa sallah kuma zuciyarsa tana raɗa masa, ko yana tunanin wannan abincin, musamman ma idan yana jin yunwa sosai. Saboda haka ba zai samu cikakkiyar nutsuwar da ake so a samu a sallah ba. Wataƙila ma saboda tsananin yunwa a ma rasa nutsuwar gaba ɗaya. To kaga in aka rasa gaba ɗaya ma abinda ake ce nutsuwa, tun kawai dai jikinsa ne yake motsi, ko fatar bakinsa ce take motsawa, gaɓoɓinsa su motsa, amma zuciyar tana can kan kwanan abinci, to kaga wannan la salata ɗin ta tabbata a kansa. Ba sallah yake yi ba, kawai dai yana motsa jikinsa ne, amma zuciyarsa tana can akan kwanan abinci, akan kabaki. Malamai suka ce wannan hadisi hani ne na karhanci, wato ba hani ne na haramci ba. Da sallah ba za ta ɓace ba, abincin bai da alaka da sallar ka, dama abinda ake dubawa shine nutsuwar da za ka samu. To in ya zama na za ka iya samun nutsuwa ɗin, saboda kai ba ka da buƙatar abincin, saboda daman ka cika ƙoshi, ko abincin da ake da ke gabanka ba wanda ma kake sha'awa ba ne, amma irin wanda kake so ba ne. To wannan kaga bai hana ka yi sallah, ko da kwanan abinci a gabanka. In ya zama na daman ka cika ƙoshi, ko kuma abincin ma ba sha'awarsa kake ba, to wannan ba abin da zai hana ka yi sallah, dan akwai wannan kwanan abinci. Ko kuma a kana jin yunwa amma ba ta yi tsanani ba, duk da cewa a irin nan, a nan shari'a ta fi ba da ƙarfin ka tsaya ka ci abincin sannan ka yi sallar. Inda mutum zai yi sallar a haka, to iya gwargwadon abin da ya samu na khushu'i, gwargwadon ladan da zai samu, gwargwadon abin da ya tawaye na khushu'i, gwargwadon tawaye da zai samu a sallarsa. Wannan shi ne abin da jumhur suka faɗa dangane da hadisin, duk da cewa Abu Muhammad Ibn Hazm yana da ra'ayin cewa duk mutumin da aka kawo kabakin abinci kuma yana da sha'awa, amma ya ci tsayawa ya ci abincin ya kama sallah, to ba shakka shi a gurinsa a fahimtar sa bai da sallah. Sauraka shi sharadi ne a gunsa, in dai an kawo abinci kuma abincin nan da kai a ciki kana da sha'awar sa za ka ci, to ka tsaya ka ci, in ba haka ba to ba ka da sallah. Wannan ra'ayin Abu Muhammad ne Ibn Hazm rahimahullah, da cewa daukakin malamai sun saba masa anan. Wannan dai shi ne bayani daga dangane da shi wannan hadisi. Sai kuma mai tambaya ta biyu da yake tambayar cewa aljanu za su shiga aljanna, kuma za su shiga a wace sifa za su shiga, kuma su ma suna da rabo a hurul ini. Babu shakka aljanu su ma an kallafa musu, an ɗora musu nauyin su yi ibada, su guje wa saban Allah. Wato irin yadda aka ɗora maka kai ɗan adam, haka shi ma aljan aka ɗora masa alhakin nauyin ya bauta wa Allah kuma ya guje wa dukkan abin da yake saban Allah. Shi ma akwai takalifi a kansa, don haka akwai sakamako na in ya yi wa Allah ta'ala biyayya, akwai sakamako da zai samu na aljanna. Haka nan in ya saba masa, akwai sakamako da zai za'ai masa na waɗanda suka saba wa Allah, gwargwadon irin sabansa. Sabo ne na kafirci ko kuma bai kai kafirci ba. Irin dai yadda Allah ta'ala zai yi ma ɗan adam, haka zai yi wa aljanni. Shi yasa aljanni suka zo suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, suka koma cikin mutanen su, suka yi da'awa, suka yi kira zuwa ga Allah. Wa insarafna ilayka nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin mundirin. Sauraka su ma sun zo sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sun saurari karatun al-Qur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sauraka suratul jinni tana ma bada labarin duniyar aljanu din ne, da yadda suke da kashe-kashen su da masu biyayya a cikin su, da waɗanda suke wanda suke kangararru. Da haka su ma akwai sakamako da za a yi musu na in sun bi Allah, in kun su saba wa Allah. In sun bi Allah akwai sakamako na wanda ya yi biyayya, in kuma sun saba wa Allah akwai sakamako na wanda ya yi sabo. Shi yasa da Allah ta'ala yake cewa game da matan aljanna, lam yatmishunna insun qablahum wala jannun. Wato gabanin yan aljanna su shiga, ba wani mutum ko aljan da ya taba matar aljanna. Wato hurul ini, kaga ashe kenan akwai mutum, akwai aljani shi ma wanda yake dan aljanna ne da zai shiga, bisa yadda wannan ayat ta nuna. Kai dai abin da yake a kanka shine kai kai kokari ka ka shiga, amma sha'anin aljanu ba shine a gabanka ba, wannan gaba su tsakanin su da Ubangijin su. Ta shiga ko ka shiga, wannan ba kai ta shafa ba, kai dai kokari ka shiga. Sai mai tambaya game da lokacin shiga fita daga itikafi. Lokacin fita daga itikafi ya danganta da sabanin malamai da suke da kauli biyu game da lokacin shiga. Shin lokacin shiga bayan asuba ne ko kuma bayan magriba ne? Qubayl al-maghrib, akwai wanda suka ce qubayl al-maghrib, wato gabanin faduwar rana ta 20, ranar 20 ga watan Ramadan, gabanin faduwar rana mutum zai shiga, kaga zai samu daren 21 kenan. To kaga waɗanda suka ce zai shiga gabanin faduwar rana, to zai fita kuma har ila yau bayan faduwar rana, na ranar da aka ce an ga watan sallah. Kauli na biyu kuma su ne wanda suka ce zai shiga ranar 21 bayan asuba, bayan sallah asuba zai shiga. Akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shiga a irin wannan lokaci. To wanda suka faɗa haka su kuma za su ce zai fita ne bayan asuba, bayan an ga wata, to zai ƙara kwana a masallaci har kashe gari. Imam Malik yana ganin mustahabbi ne mutum ya tsaya har wannan lokacin, amma idan mutum ya fita kafin lokacin ba wani laifi, wato da zai fita bayan an ga wata, tunda shi itikafin na Ramadan ne. Ramadan kuma yana ƙarewa lokacin da watan Shawwal ya kama. Da zarar watan Shawwal ya kama, to shi kenan Ramadan kuma ya ƙare. Yanzu kuma a cikin Shawwal ake, shi yasa ma da an ga wata kuma ai ba za ka ga an yi sallar tarawih ba da aka saba yi, kamar yadda ranar da aka ce an ga wata kaga ana tarawih saboda an shiga Ramadan, to da an ga wata kuma an shiga Shawwal, saboda shi dare yana bin yinin da yake gaban sa, ba wai yinin da ya riga wuce bane, yinin da yake gaban sa suke da alaka, shi yasa wasu suke ganin cewa zai fita ne bayan ya ga abin nan. Wannan shine ra'ayin jumhur, amma da mutum zai kwana a masallaci din a ra'ayi sallah asuba ya fita ko ta fi sallah idi, wannan ba laifi, akwai wannan magana ita ma kuma tana da ƙarfi duba da hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Sai kuma yake tambaya cewa zai iya shiga da waya, zai shiga da waya ba laifi bane, amma dai kada ya zamana kuma abin da ya shigo da shi masallaci din bai yi ba, ya zamana ya shigo masallaci amma kuma duk bayan ɗan mintuna kuma za a ga yana waya, musamman ma idan mai hada-hada ne mai harka ne samu kuma yana ta waya da abokan cinikayyarsa, yana ajiye ka ɗauka, je ka ka ɗauka, aje a bashi, to kaga wannan suna yana itikafi, sai mai itikafi da ake so ka yanke alaƙar ka da duk wani abu na hada-hadar duniya gaba ɗaya, ka raja'a ga Allah ta'ala, kuma ya zama da babu wannan, idan har ka yi aje wayar ka kusa da kai kana hada hadar cinikinka, kana kullen cinikinka, kana kuma cewa kana itikafi, wannan kawai yaudarar kan ciki, baka samu cikakken nutsuwa da lada na mai itikafi ba. Mai itikafi shine luzumul masjid wal intifa an ashghalid dunya, haka lizinci masallaci kaman ta ka yanke daga dukkan wasu wata hada hada ta duniya, ka raja'a gaba daya, duk gaba daya ka tsoka ka ba da zuciyarka ga Allah, sawa ka koda da za ka rike waya ba laifi bane, saboda idan kana da wata bukata da kake ta larura za ka iya buga waya a kawo maka abinci, a kawo maka in kana da shan magunguna misali, a kawo maka maganin ta ya tsare, ko a zo a karbi wani abu a gida ko kudi ya tsare na abinci ko wani abu a buga maka waya ce a zo a karba wani abu irin wani, wannan duk ba laifi bane, amma dai ya zamana ka dauke shi kun ka mai da wayar taka ta zama da kamar da kai da kana kasuwa da kana masallaci duk daya, to kaga wannan ba itikafi bane, saboda haka wanda yake itikafi sai kula me zai yi da wayar, ya zamana dai iya bukatar ta, dan Allah ya jarrabe mutane da waya din ba za a haramta musu shiga da ita masallaci ba tunda babu wani nasi da ya haramta haka, amma dai kada kuma a fitar da shi itikafi din daga hayyacinsa. Sai wanda yake cewa mutum ne ya sha nonon matarsa, to ba wani abu dan ya sha nonon matarsa in ma fara ta dama masa ya sha, ina gama hakura da tambayoyin haka nan, so sai gobe insha Allah ma ci gaba. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
نعم الله يجي وإن لكم في الأنعام لعبرة تؤبنجي تعالى يا إيمان ما كان الدب بالنئمة أبايا ya kuma a ciki ya nuna mana irin ni'imar da Allah ta'ala ya sanya a cikin waɗannan dabbobin, ya ce a cikinsu akwai lakum fiha dhikrun wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun, wanda ya sanya amfanin duka da yawa a cikin abin nan dabbobi, wanda kuma daga ciki muke ci. Ubangiji ya kawo dabbobi a farkon sura ya yi maganar su, ya kuma faɗi amfaninsu ta ɓangaren hawa, a ƙarƙashin wannan bayani Ubangiji Ta'ala ya yi nuni ne zuwa ga ikonsa da ƙudurarsa na halittar abubuwa, wanda a ƙarƙashin haka za mu ga ayoyin da suke nuna kadaitakar Allah Ta'ala. To a nan kuma Allah Ta'ala yana kuma bayanin amfanin waɗannan dabbobi ta fuskar abubuwan da suke bamu na sha. To wasu abubuwa da Allah Ta'ala ya bamu ta hanyar dabbobi da wasu ƙwari da za mu sha mu samu abin da za mu gina jikinmu da shi, wanda su ma ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah. Bayan ayar da ta gabata Ubangiji ya yi maganar ruwa wanda shi ne kan gaba, ayar da ta gabata wallahu anzala minas sama'i ma'a, wadai ya fara gabatar da ruwa domin shi ne a kan gaba. Sannan sai ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra, kuma lalle kuna da abin wa'azantuwa, kuna da abin da za ku ɗau izina da darasi a cikin dabbobin ni'ima. Nusqikum mimma fi butunihi, muna shayar da ku daga abin da yake cikkunansu. Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin, daga tsakanin tukartin bi da kuma jini muna shayar da ku da wata madara ko nono wanda yake tatacce, sa'idan lisharibin, mai daɗin kwankwada ga masu sha. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. sannan kuma daga ɗayan itatuwa na dabino da inabi kuna rufan kuna yin abin sha na maye da shi. ورزقا حسنا, kuma kuna samun arziki mai kyau daga cikin sa. inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'qilun, lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke hankalta. To ayar farko Ubangiji Ta'ala yana magana akan nono da muke sha, wanda Allah Ta'ala ya halitta a cikin dabbobi wanda muke sha don mu samu wato ƙoshi kuma ya gina jikinmu. A wajen halittar wannan nono akwai aya babba da Ubangiji Ta'ala ya sanya a ciki, wanda idan ɗan adam ya tsaya kalle ta zai samu abin da zai wa'azantu a cikinsa, zai samu izina, zai samu azantuwa. Shi ne cewa inna lakum fil an'ami la ibra, to dabbobin ni'ima, waɗannan dabbobin ni'ima wato raƙuma da shanu da tumakai da awaki, akwai abinda za ku wa'azantu a jikinsu da shi. nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan, muna shayar da ku daga abinda yake fita daga cikunansu, abinda dabba za ta ci na ciyawa na abinci, daga wannan abincin da za ta ci ko wannan abincin zai tafi tumbinta ya shi ya je tumbi a nan kuma zai wato ainihin narke. In ya narke wanda yake tatacce daga ciki, wanda yake shi ne tatacce daga cikin abincin mai amfani, sai ya tafi hanta, wanda kuma yake ba marar amfanin kuma shi kuma sai ya bi hanji, saboda haka sai ya dawo a matsayin ba haya, a matsayin abin nan kashi. Wanda yake kuma tataccen ne da ta ci na abinci, shi kuma sai ta hanta. A nan kuma za a sake sarrafa shi, a sake tace shi, bayan ya zama sai ya zama jini wanda yake gauraye kuma da wasu abubuwa, yana gauraye da ruwan da yake fatsi-fatsi wanda zai tafi matsarmama, da ita kuma wannan matsarmama ita ce take ba da maɗaciyar da take daga a jiki a abincin mutum idan ya ci domin ya samu ya rika narkewa. Sannan wani bangare nashi kuma ya tafi saifa, tafi uwar abin nan saifa, ita ma da aikin da za ta yi. Sannan wani bangare na ruwan da yake cikin hanta, shi kuma sai ya tafi koda, na abincin da ya fito daga abin da ya zo hanta sai kuma ya tafi koda, ita kuma daga nan sai ta harba shi zuwa mafitsara. Shi kuma wanda ya tafi abin nan a sauran jinin wanda yake tatacce jini ne kar, to shi kuma sai wani ya tafi zuciya, da ita kuma za ta rika harba shi a cikin abin nan a jijiyoyi, yana gudana a cikin jiki. Sannan wani kuma bangare sai ya bi wasu jijiyoyi waɗanda suke haɗe da hantsar dabbar, wasu jijiyoyi ne da suke haɗe da hantsa da ita hanta. To nan kuma wani jinin sai ya gangara, in ya gangara zuwa hantsa, shi ne shi kuma Allah Ta'ala sai kuma ya sake mayar da shi sai ya zama nono. to kaga kaga tun daga daga abincin da ta ci ciyawa ce ga sanan kuna gani ciyawa ce da za ta ci iri daban-daban in ta ci wannan ciyawa za ta tafi tumbinta ta zama abinan ta zama abinan abinan ta zama ba haya a ciki to amma daga nan Allah ta'ala zai fitar da abinda zai tafi hanta daga hanta kuma wannan jinin da za a fitar daga hanta shi kuma zai tafi abinan hantsarta daga wannan hantsar ya tafi jini ne jajawar da asalinsa abinci ne ya koma jini daga jininsa jajawar kuma ya koma madara farakan to kaga akwai abin mu'azantuwa a nan ba wai ana nufin cewa shi nonon yana shigowa ta magudanar ba haya da jini ba a'a min bayni farsin wa damin wato tsakankanin yana cikin timbi ta gurin mazaunan timbi ka san mai a ciki daga wajen timbi kuma ya zo ya zama jini daga jini kuma ya koma ya zama nono kaga shine ma'anar min bayni farsin wa damin shine abin da ake nufi ba wai ana nufin shi labar wato nonon yana fitowa tsakankanin jini da kakkafai ke yana fitowa tsakankanin jini ne da ba haya ba ba wannan ake nufi ba ana nufin daga wannan timbi ne zai fara ya rika samun canji daga wannan yanayi ya koma wannan yanayi har ya dawo ya zama nono to kaga wannan akwai aya alqur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan tun kafin ma wasu masu bincike su iya gano cewa haka abin yake gudana inda wanda zai zata cewa in aka fasa timbin dabba za a ga nono to amma tun da ake fede dabbobi ba a taba ganin nonon ba a cikin abin nan dinta a cikin tumbinta wanda yake nuna ashe ba wannan ake nufi ba wannan cikar da ta ci ita ce za ta canza har ta zama jini yayin da aka harba ta zuwa hanta ita ce za ta maida ta jini to daga kuma hanta din akwai jijiyoyin da suke haɗe da ita hanta ta wannan ƙananan jijiyoyin kuma jinin zai gangara ya shiga cikin hantsar dabba in ya shiga cikin hantsar dabba ubangiji da ikonsa buwaye ga gar misali sai ya canza shi sai kuma ya dawo fari kal ya zama madara Allah ce labanan khalisan wato nono wanda yake tatacce kar wato wanda gashi jini ne amma kuma ya dawo fari kal tatacce sannan sa'idan lisharibina mai daɗin kwankwada ga masu sha wato ga wanda zai sha shi ba tare da na shaƙe shi ba shi karan kansa abinci ne in za a sha shi da akwai wani wanda alusi yake cewa wajen daga cikin masu zuhudin zamaninsa shi gaba ɗaya ma shekara da shekaru ya daina ba shan ruwa sai nono kawai to da dai ba a ce a yi hakan ba to amma dai wai an nuna maka cewa shi ma nonon zai iya zama a makwafin abinci da zai rike ka Allah ce sa'igan lisharibin wato nono yana da amfani kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da kabilar urayniyuna da ukal suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna sun musulunta suka zo madina sai ya zama yanayin madina bai karbe su ba yanayin sai ya zama cikinsu yana kullewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je ga makiyaya waɗanda suke kula da raƙuman sadaka raƙuman zakka su je gurinsu su sha daga nonon raƙuman da kuma bawalinsu da suka je suka sha suka samu rikewa sai suka kashe makiyayan suka gudu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka kamo su aka kashe su aka jefa su a rijiya sakamakon kisan da suka yi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da su zuwa ga su sha nonon raƙumi yana da amfani wajen gyara cikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu musamman ma wanda ba a dade da tatso shi ba wanda yana da zafinsa bai huce ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je bai ce a je a kawo musu ba saboda in sun je a nan take za a tatso a ba su su sha amma in kawo musu za a yi toya iya hucewa kafin ya iso gurinsu. Sauraka wanda za a ta tsanan take ya fi amfani sama da wanda ya ɗau lokaci. Ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan nono da wannan bawali nasu yana da amfani ga lafiyar mutum. Sannan kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da kuka sani lokacin da ya Isra'i an ba shi an kawo masa ƙwaryar nono da ƙwaryar zuma da ta giya sai ya zaɓi ta nono. Sai aka ce sai mala'ika Jibril ya ce to ka zaɓi fitra, wato ka zaɓi abin da yake shi ne asali na kyakkyawar halitta da Allah ya yi wa ɗan adam. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a Isra'i abin da ya fifita shi ne wato ainihin a nono. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan nono kuma yana daga cikin abin da yake sha'awa shine ya sha nono. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da cewa alaikum bi albanil baqar fa innahu shifa'un li kulli da, ku rika shan nonon shanu domin yana bada waraka daga cututtuka da za su samu mutum. Nonon shanu yana taimakawa wajen samun sauki. To Allah ta'ala yake a duba a ga yadda Allah ta'ala ya ajiye aya a yadda shi nuna yake fitowa daga cikin dabba. To yadda Allah ta'ala ya rika cikuwa wannan abu daga yanayi zuwa wani yanayi, yana ganye har ya narke ya zama tumbiya, daga tumbiya koma ya zama jini, daga jini kuma Allah ta'ala ya canza shi ya koma ya zama nono. To haka Allah zai iya canza rayuwar mutum daga wannan zuwa wannan. Da babu shi Allah ya yi shi yana karami har ya girma, bayan ya girma kuma ya tsufa, bayan tsufa ya mutu, bayan mutuwa aka binne shi ya zama kasa, daga nan kuma Allah ya kuma tashi shi. Tunda har Allah ya iya yin wancan abin da kun san cewa haka yake faruwa, to ku yarda cewa Allah ta'ala zai iya tashin ku bayan mutuwa. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa min thamaratin nakhil, daga kuma ya'yan itatuwa na dabino, wal a'nabi da inabi, tattakhizuna minhu sakaran, kuna yin abin sha na maye da shi, wa rizqan hasanan, da abincin da yake da arzikin da yake mai kyau. Wannan ita ma Ubangiji ta'ala yana faɗar minna ce da yawa ɗan adam ta yadda zai sarrafa ƴaƴan itatuwa na dabino, wato dabino ya sarrafa dabino da inabi ya yi abin da zai sha, har ma ya yi abin da zai sha zai sa shi maye. Wannan ayar ta sauka gabanin haram ta giya. Gabanin haramta giya, Balarabe ya ɗauki giya wani abu ne mai matsayi mai daraja a gurinsa. To waye ya bashi abin da zai yi giyar da yake takama da ita? Allah ne ya bashi. Shi ne Allah ta'ala yake goranta musu. Waye ya ba ku ƴaƴan itatuwan da kuke sarrafawa har ku yi giyar da kuke takama da ita? Allah ne ya ba ku. A nan ba wai ana ziga su cewa su sha giya ba ne. Ana gaya musu irin ni'imar da Allah ya musu, amma sun ki gode masa. Ta yadda hatta abinda suke alfano da shi, suke alfahari da shi, suke takama da shi, wanda Allah ta'ala ya ce suna da amfanunnuka da yawa a cikinsa da suke samu. Ya salu na ka'ar al-khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas, don za su saya, za su sayar, za su yi harkar kasuwancinsa da ita su samu kuɗi. To waye ya ba su ƴaƴan itatuwan da suka yi wannan? Ai daga ƴaƴan itatuwan dabino ne da inabi suke yin wannan. To anan Allah ta'ala ba ya ba su cewa ku ci gaba da sha bane, yana gaya musu ni'imar da ya musu ne. Shi yasa sai ya ce wa rizqan hasanan, da kuma arziki da kuke samu daga ƴaƴan itatuwan dabino da na inabi mai kyau. Kaga anan shi arzikin sai aka ce da shi mai kyau, amma ita giyar ai ba a ce mai kyau ba, wanda zai nuna cewa ba a yabi giya ba, illa iyaka an gaya musu irin abin da suke yi da waɗannan ƴaƴan itatuwa na giya, kuma suna jin daɗin abin da suke yi. To waye ya ba su wannan ƴaƴan itatuwa? Allah ne. Da wannan kuma ƴaƴan itatuwa har ila yau suke yin tsimi, suke yin kunun zaƙi, duk da wannan suke yi. Kaga shi kansa wannan ai shi ma wani ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah. Sune Allah, shine Allah ta'ala ya sifanta da rizqan hasanan, tsimin da za su yi ko kunun zaƙin da za su yi da wannan su sha, wanda ba giya ba. Shi ba wannan arziki ne mai kyau. Shi yasa malamai suka ce wannan shimfiɗa ce da Allah ta'ala ya fara yi na haramta giya. Aka fara saukar da wannan ayar, wacce a ciki aka nuna cewa suna shan giya, suna amfani da ƴaƴan itatuwa, suna yin giya da ita. Sannan kuma aka kawo rizqan sai aka ce hasanan, ita giyar ba a ce hasanan ba. To akwai wata alama wani hannunka mai sanda da yake nuna cewa ba hasanan bace ita. To daga nan kuma sai yas'alunaka an al-khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Da suka zaka tambaya game da giya, Allah ta'ala sai ya kara basu ansa yace fihima ithmun kabir, akwai laifi mai girma a cikin giya. Wa manafi'un linnas, akwai kuma wasu amfanin nuka ga mutane, za su yi harkar kasuwancin su da ita, za su saya su sayar, za su noma abinda masu san giya za su saya a wajen su. Duk wannan wani amfani ne da shi mai giya yake gani na samu. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, amma zunubin da ake samu, laifin da giya take haifarwa, take haddasawa, yafi amfanin da ake samu. Kaga wannan shimfiɗa, wannan mataki ne na biyu. Ba a ce kar ku sha ba, amma an gaya musu cewa aibinta ya fi amfaninta, wato illata ta fi amfaninta girbi, ta fi amfanin girma. To tun daga nan wasu suka ce to mu da giya har abada, duk abinda za a ce illata ya fi amfaninta girma, mai amfani mai hankali ya yi shi, ce ai yana da amfani amma rashin amfanin ya fi yawa. To tun daga nan wasu suka yi ban kwana da ita. Wasu kuma suka ce a tun da dai an ce da amfani, saboda mu a wannan amfanin za mu ci gaba da sha. To sai daga baya Allah ta'ala ya saukar da abin nan ayar da take cikin suratul ma'ida, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa adis salam fa hal antum muntahun. Ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani, innamal khamru wal maisir wal ansab, ku sani da giya da caca da gumaka, wal azlamu da kibau da kuke rantsuwa da su, rijsun min amali shaytani, kazanta ne kuma aiki ne na shaytan, fajtanibuhu daga ku nisance su, la'allakum tuflihuna ko kwa samu rabauta. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha, abinda shaytan yake nema kawai ta hanyar ku shagiya, ta hanyar caca, abinda yake so ya sa mu a tsakaninku shine ya sa muku kiyayya, ya sa muku kiki juna. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah, ya hana ku ambatan Allah, ya hana ku sallah. Fa hal antum muntahun, ko kun daina? To lokacin ne sabai suka rika zubar da abin nan, suna intahaina ya rab, intahaina ya rab, mun daina, mun daina, mun daina. To haka matakan haramta giya ya bi, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, wanda ita ce daga ita sai wannan, daga ita sai cikin suratul baqara sai kuma wannan ayar. To Allah ta'ala ya hana su, suka kuma hannu, tun daga wannan lokacin giya ta zama haramu. Sannan duk wani abin da zai sa maye shi ma ya shiga karkashin cikin hukuncin giya. Saboda haka wannan ayar ba tana nuna halaccin giya bane, tana fadar irin minnar da Allah ta'ala yake yi wa, yake gorantawa da larabawa, Allah yake wa larabawa a lokacin da abin da suke takama da shi. Ce inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'qilun, kaga anan sai aka ambaci hankali domin ya dace da fadar da batun giya din. Musan cewa hankali shine sama da komai, ba za a iya ku iya gane ayoyin da suke cikin wannan ba sai kuna da hankali. Ashe ya kamata duk abin da zai gusar muku da hankali ku bar shi, kaga wannan ma hannunka ne sanda ne. Inna fi zalika lalle, a cikin wannan la ayatan akwai aya ne qaumin ya'qiluna, ga mutanen da suke da hankali. سنة الله يتوى أوحى ربك.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
Sai wata ayar kuma ta gaba, cewa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun wa auha rabbuka ilan nahli kuma ubangijinka ya kinsa wa kudan zuma an ittakhizi min aljibali buyutan yace da ita kiriki wato ki gidaddaji daga duwar wasu wa min ash-shajari da itatuwa wa mimma ya'rifuna daga abinda kuma suke ginawa thumma kuli min kulli ath-thamarati sannan ki ci daga dukkanin ayyukan itatuwa fasluki subula rabbiki zulala kuma ki bi hanyoyin ubangijinki suna horarru gare ki yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanihi wana abin sha yana fita daga cikkunanta mukhtalifun alwanihi wanda launukan su suke masu sassabawa masu wato wanda yake da launuka mabambanta fihi shifa'un linnas a cikin sa akwai waraka ga mutane inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaruna lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke tunani wato ubangiji ta'ala ya kinsa wa kudan zuma halitta ce ɗan kankanuwa kwaro ne ɗan kankani amma yana daga cikin mafi amfanin kwari ga bil adama kwaro ne wanda yake mai rauni a halittarsa ba mai karfi bane ba mai girma bane ɗan kankani ne amma Allah ta'ala ya sanya darussa da yawa a cikinsa rayuwarsa tana da abubuwan da ɗan adam zai ɗau darasi da yawa Allah bai bashi hankali irin na ɗan adam ba bai bashi tunani irin na ɗan adam ba amma kuma Allah ta'ala ya masa ilhami ya kinsa masa wani abin da zai yi ɗan adam ya ɗauki darasi daga ciki kuma ya amfana daga ƙudan zuma wata makaranta ce ba karama ba ga shi dan adam shi yasa ubangiji ya kawo ta nan aka dauki surar maka ciko aka ba ta sunan wannan kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahli surar ta zama suratul nahli to surar kudan zuma nau'i daban-daban ne dan masana abin suna cewa kala-kala ne ya kai kala 20 kalan kudan zuma daban-daban ubangiji ya kinsa mata yadda zai gudanar da rayuwarsa cikin tsari yadda zai gudanar da aikinsa kuma cikin tsari kuma abinda zai yi amfanar da shi ya amfanar da mutane ka duba kwaro ne amma Allah ta'ala ya sanya rayuwarsu a cikin wato tsari take sukan kasu kungiya wato sukan yi guruf kowane kungiya kowane rukuni yana da shugaba akwai shugaba da rawa suke kiran shi al-yasub ko al-amir shine kamar ita ce kamar sarauniya a cikin su ita take raba ayyuka da sauran dukan wannan kudajen abin da mazan su da matan su akwai maza akwai mata mazan matan su ne masu abin nan kari su ne suke da karin da suke harbi mazan ba su da shi matan suke da shi kuma an ce kudan zuma ido biyar gare shi saboda wannan sarauniya ita ce za ta raba musu aiki kuma duk sanda za a fita da umarninta za su rika yi sauran duk suna mata hidima ne sanda za ta fita to ubangiji ta'ala ya kinsa mata yadda za ta je ta nemi guraren da za ta yi gidanta inda za ta saka zumarta bayan ta yi saka kuma ta zuba zumarta a ciki da farko ubangiji ya faɗi duwar wasu wanda shine farkon gurin da zuma ta fara yin gidaddajinta kusan ma gidaddajinta da suke cikin duwatsu sun fi wanda suke cikin itatuwa yawa sannan sai wanda suke cikin itatuwa sannan kuma sai wanda suke cikin sai wanda ɗan adam shi yake ginawa da kansa wato abinda muke cewa amiya da ake yi a ɗora a kan itace haka ubangiji ya tsara abin gwargwadon yawan inda zuma take yin gidaje aka fara da duwar wasu domin dan yafi yawa sannan itatuwa su ne suke bima abin nan sannan kuma sai amiya da ɗan adam yake yi ya sa a cikin gonarsa saboda zuma ta zo ta yi saka a ciki to kaga wannan wani abu ne da alƙur'ani ya riga ya faɗa a wannan a bisa wannan tsarin amma sai daga baya wasu masu bincike su suke cewa sun gano ashe farkon zuma da aka fara ganowa a cikin dutse aka fara gano ta tare da cewa tuni alqur'ani ya faɗi haka tunda ya fara kawo maganar dutse din sannan kuma kawo maganar itace saboda ashe zuma din tana iya kasuwa gida biyu, akwai wanda suke cikin duwar wasu da itatuwa da suke cikin jeji wanda babu wani wanda zai yi da'awar nashi ne, akwai kuma wanda ɗan adam yake yi da kansa a cikin gonarsa ya ajiye saboda zuma ta zo ta yi saka a ciki ya samu abin da zai yi, zai sha ko ya sayar. Kaga ashe akwai wanda aka mallaka da masu su, akwai wanda ba a mallaka ba. Sauraka minal jibali wa minal shajari, wannan ana iya samun su a ko ina. Akwai kuma mimma ya'rusun, mimma ya'rusun shine wanda ɗan adam su kuma suke yin abiya din, su dora akan itace wanda suke zaton cewa zuma za ta zo ta yi saka a ciki. To Ubangiji ya fara ba wa zuma, wato kinsa mata cewa ta fara neman matsuguni kafin ta fita neman abinci, sai da ta nemi matsuguni sannan kuma sai ta nemi abinci, sannan ta ce summa kuli min kulli thamarat. Kaga summa tana nuna tarkibi, wato tana nuna abu ya biyo daki daki, bayan ta samu mahalli ta saka gurin da za ta ajiye zumar sai kuma ta fita ta tafi neman abinda za ta zo ta zuba, ta canza shi ya zama zuma din, shine ta je ta ci ƴaƴan itatuwa sannan da furanni. Ƴaƴan itatuwa ba za su fasu ba a gurin zuma, tunda ba ta da dadashin ta bai da ƙarfin da za ta fasa ɗan itace. To galibi takan yi amfani wajen amfani da itacen da ya nuna har ya riɓe ya zama da ya fashe da kansa, ko wani tsuntsu ya zo ya abin da ya tattake shi da bakinsa ya faffasa shi. To a irin nan ita kuma za su ta tsotsi abin da take bukata ta tsotsa. To amma a jikin ƴaƴan itatuwa ba sai ta samu sinadarin da za ta iya sarrafa shi ko ba zumbu ba, domin tana bukatar ƙwayoyin da za su yi wa sinadarin barbara har ya zama zuma. To shi kuma wannan shi ne wannan sai ta koma kuma jikin furanni, a nan ne za ta tsotso darbar da take jikin furanni. Allah ta'ala ya sanya mata wani abin da za ta iya shako ƙanshin fure duk inda yake za ta bi ta je a inda yake ta shako ƙanshin, ta je ta hau kanta ta tsotsa abin da za ta tsotsa, sannan sai ta dawo duk kuma nisan da ta yi za ta iya dawowa inda take. Shi ne ma'anar fasluki subula rabbiki zulula, Ubangiji ya hore mata hanyoyin da za ta koma inda ta fito. Saboda haka duk irin tafiyar da ta yi, duk nisan tafiya da ta yi don neman abinci, to za ta iya kuma dawowa inda take, ba za ta ɓace ba. Sannan idan ta dawo, idan akwai koma, akwai gida sama da ɗaya, inda za a ce akwai gida goma, tunda suna kasuwa gurin, kowane gurin zaman kansa yake, ba wanda yake shiga wani, kowane yana da shugabansa. Idan ta dawo ba za ta shiga cikin wata komar ba, ba ta shiga cikin wata abiyar ba wacce ba tata ba, tatan za ta shiga, ba yadda za ta canza zuwa wata. Sannan kowace amiya wannan group din shugaba ɗaya ake samu, in wani ya fito zai shugabanci kashe saki, saboda za a samu matsala don za a raba kai. Da an samu sun zama biyu, to zuman ma za su kasu, wasu tsugunan wasu tsugunan, saboda ka shugaban sai kashe wannan. Wannan shine kaga tsarin shugabanci, ba a so a samu shugabanni da yawa, aka samu wanda shugaba da shugaba to za a samu matsala, dole ɗaya hakuri ya bar wa ɗaya, dole a samu ɗaya. To da haka in ta zo za ta shiga gidanta ta zuba wannan abin da ta shawo na wannan darbar furanni din da ganyayyaki da ƴaƴan itatuwa da tsotso. Sannan bayan wannan zuma tana da tsaftar gaske, bayan da za a yi ta yi ba haya a cikin gurin da take zuba zuman, ba za ta yi ba. Sannan inda wata za ta mutu a ciki ba za su batta ba, za su fitar da ita. Sannan akwai waɗanda suke zuwa su shawo wani sinadari a jikin wasu ƴaƴan itatuwa da ake samu, ana kiran shi ethanol, yana sa maye. To yadda ɗan adam yake shan abin da zai sa shi maye, haka nan ita ma zuma idan ta sha wannan ethanol ɗin yana sa ta bugu, ta ɗau lokaci haka a cikin buguwa, don tana yin kusan awa 48. Sannan irin yadda ɗan adam yake tasarrufi, yadda yake komawa in ya bugu, ya fita daga hayyacinsa ya rika yin wani abu na ta'addanci, to haka ita ma zuman take kamar mutum. Saboda haka za ta zama uduwaniya, za ta zama ta'adda, kamar da kusan mashayi ko mai ɗauka zai iya duka wa mutum, zai iya caka wa mutum, zai iya jaɓa mutum. To haka ita ma in ta sha wannan abin, ita sha wannan sinadarin ethanol da ya ke sawa cikin wasu daga cikin wasu abin nan, haka za ta ita ma za ta zama. To idan ta taho ‘yan uwanta ba za su bar ta shiga cikin amiya ba, saboda wannan sinadarin da ta ɗauko ta shawo kar ta zo ta zuba a cikin zuman ta ɓata ta. Saboda haka har aka sukan ware don masana sun yi bincike su shekara 30 suna bincike su gano irin wannan harka ta maye da ake samu a cikin zuma. To sai suka gane cewa sukan ware ma wani guruf daga cikin ƙudan zuma ɗin waɗanda su za su yi gadi da zarar aka samu wasu sun shawo ko wata ta shawo irin wannan, to ba za su bar ta shiga ba. Suna kiran shi bee bouncer, su tsayawa suke yi suna gadi, in ya zo za su hana shi. Suna da abinda suke musu alert, wato kamar wata na'ura ce da suke ba su alert na cewa wannan zuman na ɗauke da wannan sinadarin. Allah ya sa musu a jikinsu, haka da zarar ta matso wannan abin da na'ura za ta yi alert cewa wannan zuman tana ɗauke da wannan sinadari, za ka ba su bar ta shiga ba, za su kore ta. In suka kore ta lokacin da wannan sinadarin ya rabu da ita, ta dawo hayyacinta sosai, a dawo kwararta ta dawo ta ci gaba da aiki cikin ‘yan uwanta. Idan kuma suka kore ta sai za ta dawo, to za su ta koranta har ma in ta matsa za su kakkarya ƙafafuwanta, sai da ba za ta iya abin nan ba. Ka duba yadda Allah ta'ala ya so kai ya tsare ka ɗan adam da aikinsu. To ko da wani abu gurɓatacce suka ciyo, ba za ‘yan uwansu ba za su bar su zuba shi ba. Don haka kaji kai ba dan wannan ba, in suka ciyo wani abu mai dafi suka sa a ciki, shikenan ka shiga uku, kai da kake yawan kwankwaɗar zuma. To sai Allah ta'ala ya sa suka zama masu tsare maka abincin da za ka ci, abin da za ka sha. Ashe kaga wannan wata ni'ima ce babba, kuma wata aya ce ta Ubangiji. Saboda haka Ubangiji yake cewa auha rabbuka ila an-nahli, akai amfani da kalmar wahayi, domin kalmar wahayi ana nufin sanarwa a ɓoye, a fake, a fakaice, ba tare da wani ya sani ba. Ita ake kira wahayi al-i'lamu al-khafi, a sanar da wani a fakaice ba tare da wani ya sani. Saboda haka aka aiko wa mutum mala'ika an masa wahayi, Allah ta'ala ya jingina wahayi ga ƙasa, bi anna rabbaka awha laha idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Kaga ya jingina wahayi zuwa ga ƙasa, ya jingina zuwa ga annaba, inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Allah jingina wahayi zuwa ga annabawa, ka jingina wahayi ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa an irdi'i. Haka nan Ubangiji ta'ala ya ce shaidanu a junansu suna yi wa juna, da mutane da aljinu suna yi juna wahayi, wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilu. Saboda haka wahayi dai shine abin da ake nufi sanarwa a fakaice, idan daga Allah take ta hanyar aiko da wani sako da hannun mala'ika zuwa ga dan aka kawo dan adam wani sako daga mala'ika, to wannan shi da ake cewa annabci. Idan kuma a kinsa masa ne ko a sanar da shi haka, ba sako ne aka bashi ba. Allah ta'ala yana yi wa mala'iku wahayi, iz yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum, kaga Ubangiji ya yi wa mala'iku wahayi. Sannan ya yi cewa auha ila ummi Musa, wanda aka ce wannan ilhama ce, wato Allah ya kinsa mata, shine abin da ake kira ilhama. Ubangiji ya kinsa maka wani abin da yake in kayi shi kuma za ka samu dacewa. To irin wannan kinsawar Allah ta'ala ya yi wa ƙudan zuma, ba wai mala'ika ne ya zo gaya maka bai koya masa, a kinsa ma Allah ta'ala ya kinsa maka an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rusun thumma kuli min kulli thamara, sannan ki ci daga dukkanin ‘ya’yan itatuwa, fasluki subula rabbiki zulala, sannan ki bi hanyoyin da Ubangijinki ya hore miki, hanyoyin Ubangijinki suna a wannan horarru wanda Ubangiji ya hore miki. Wasu malamai suka ce anan subula rabbiki zai iya ɗaukan ma’anar hanyoyin da Allah ta'ala ya hore miki nake sarrafa abinda kika ciyo ya zama zuma, ko kuma hanyoyin da Allah ta'ala ya hore miki nake biki koma inda kika fito, duk tafiya, duk tsawon tafiya. Saboda duk zai iya daukan ma'anonin guda biyu. Saboda duk nisa za ta dawo inda take, ba za ta bace ba. Wannan ta sa wani ba Amerika wanda ake kira Terry Morrison, mai littafin Al-Insan La Yaqumu Wahdahu, Man Cannot Stand Alone, an fassara shi zuwa Larabci, al-ilmu yad'u ila al-iman. Lokacin da yayi bincikensa ya gano irin yadda kudan zuma zai yi tafiya na milamilai da yawa, amma kuma ya iya gane inda yake, ya dawo ya zo gidansa ya shiga amiyarsa ba tare da ya bace ba, wannan abin ya bashi mamaki. To sai ake gaya masa, ai wannan alkur'ani akwai magana alkur'ani, shi yana ganin wani abu ne da ya gano shi bayan ya sha wahala. Yana nan musulmi sun daɗe suna karantawa fasuduki subula rabbiki zulala, yana jin haka yake, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah ce, yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu, wato abin sha mai launinnuka daban-daban yana fita daga cikkunanta, wani ya zo fari, wani ya zo fati, wani ya zo kuma ja, wani ya zo ma baki, gwargwadon irin abin da ta ci, wato irin saɓar abin nan furannin da ta darɓar, furannin da ta tsotso, da 'ya'yan itatuwan da ta ci, wanda abin da suke da kama daban-daban, ko kuma a gwargwadon shekarunta, sun ce waɗanda suke da wanda suke ƙanana daga cikinsu, samarin cikinsu, to su ne saƙar take fara, wanda kuma suke sun manyanta dattawa su kuma saƙar sai ta zama fatsi, waɗanda kuma suke sun abin nan sun manyanta sosai sai ta zama abin nan ja ko tai baki. To sharabun mukhtalifun alwanu, launinsa daban-daban saboda abin da za ta ci ɗin daban-daban ne. Saboda kaga a nan za ta tsotso abubuwa daga ƴaƴan itatuwa daban-daban, ta haɗa abubuwa da jikin ɗan adam yake buƙata, shi ya sa sai ya zan yana da amfani ga jikin ɗan adam duk lokacin da ya sha, domin abinda za ta tsotsotsin daban-daban-daban-daban ne idan suka haɗu za su ba wa ɗan adam buƙatarsa a jikinsa. Shi ya sa Allah ke fihi shifa'un linnas, a cikinsa akwai waraka, wato a cikin ita zuma ɗin akwai waraka ga mutane, wato daga irin cututtukan da za su same su. A nan ana nufin akwai waraka daga wasu cututtuka, ba wai ana nufin dukkan wata cuta ba, idan ka sha zuma shikenan za ka warke. Akwai cututtukan da zuma na taimakawa wajen warkar da su, wannan shi ne ma'anar fihi shifa'un linnas. Kala ka zuta ana nufin duk wata cuta zuma ce ke warkar da ita, a'a, in ka faɗa haka to me amfanin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa suhabbatu sauda suwaye-suwaye. Sai dai kamar yadda malamai suke cewa sautari masu maganin gargajiya, masu magani irin na waɗannan furanni da ganyayyaki, za a ga lokacin da ake kwaɓa su za a ce a sa zuma. Don haka duk wani kwaɓi da za a yi, duk wani haɗi da za a yi, sai ka ji an yi maganar zuma, wanda yake nuna cewa ita zuman na ashe tana da tasiri sosai, tana da amfani sosai. Kuma abinda za ta yi sauran abubuwa ba za su yi ba. Shi ya sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da wani mutum ya zo ya ce ɗan uwansa yana fama da ciwon ciki, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce istihi asalan, ka bashi giya ya sha, ya tafi ya ka bashi zuma ya sha, afwan, ka bashi zuma ya sha, ya tafi ya bashi zuma ya sha, ya dawo ya ce ya rasulullahi na bashi zuma ya sha, fa ma zadahu illa istilaqan, amma fa cikinsa ya ƙara abin nan fa, ya ƙara saki, saboda yana ta gudawa. Qala idhhab fasqihi asalan, yace je ka bashi zuma, ya tafi ya bashi, ya dace ya rasulullahi na bashi abun fa ya ƙara tabarbarewa sama da da. Annabi yace sadaqa Allahu wa kadhaba batnu akhika, Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya. Idhhab wasqihi asalan, je ka kuma bashi zuma, fa zahaba, yaje ya bashi ya sha, sai ya dawo yace ya rasulullahi ya warke. Malamai suka ce wasu abubuwa ya tuka a cikinsa ya ci, suka cinkushe masa 'yan hanji, suka cinkushe a cikinsa, saboda haka da aka zo annabi ya ce a bashi zuma da aka bashi zuma zuma tana da zafi ana bashi sai wannan ta sa abubuwan da yake ya cinkushe masa cikin sa sai ya fara saki daga saki sai ya fara gudawa to da ya fara gudawa cikin hankalin sai ya tashi ya ce wa dan uwansa kai abin nan fa na sha zuma fa yanzu kuma na balle da gudawa saboda haka ya ga to dole ya dawo gurin annabi ya gaya masa ga halin da ake ciki ya garzayo yake gaya masa ya sha zuma fa amma cikin nasa ya abin nan annabi ya ce aje a bashi ya kuma sha da aka ƙara bashi sai ya ƙara saki da ya ƙara saki sai ya ci gaba da ƙara gudawa sai ta ƙaru shi ne ya kuma dawowa annabi ya ce a kuma bashi to da aka kuma bashi abin da duk yake cikinsa wannan rugun tsumin duk gaba ɗaya sai ya fita sai ya samu lafiya saboda haka wanda ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi giya annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu mai zaki yana afwan san zuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma yana son abin nan yana son abu mai zaki kamar yadda nana Aisha take cewa kuma yana cewa ash-shifa'u fi salasa fi sharbati mihjamin aw sharbati 'asalin aw kayyati narin wa anha ummati min al-kayy yace abubuwa guda uku ana samun waraka a cikin su ana samun waraka a lokacin da za a yi kaho a tsaga jiki jinin mara kyau ya fita ko kuma a sha zuma ko kuma a yi lalas da wuta ana samun waraka amma ina hana mutane al'umma ta yi lalas annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya Jabir dan Abdullah yake cewa wa ma uhibbu an attawi ni bana san in yi lalas wanda yake nuna cewa shi lalas din ya halatta amma rashin yin sa yafi yin sa alkhairi Allah ta'ala ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai gudar aya amma ga mutanen da za su yi tunani mutanen da za su aiwatar da hankalin su duba su riga irin yadda Allah ta'ala ya aje halittun sa yadda kuma Allah ta'ala yake da kudura a cikin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya bamu dacewa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
ma sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani shago mai nan ba Aisha shida law shopping complex daura garanda ba nauti kasuwar runti bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan nt3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0800 600 3225 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi